kake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Laraba 12 ga watan Mayu a shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za mu kawo muku ra'ayoyin wasu ƴan damagaram a jamhuriyar Niger game da yanayin da suka samu kansa a ciki a lokacin sallar azumin watan Ramadan ta bana.
Sunana Aisha, an yi sallah lahiya a lokacin gaba ɗaya kullum musulmi. Sallah ta bana tabarakallah alhamdulillah ta yi ta bara daɗi. Bara corona aka yi, gashi na hada ƴan zabina guda biyu da ƴan yara na yanka musu gasu nan muna da huwal mu gwanin daɗi wallahi. Allah dai ya maimaita mu ba lahiya.
Bayan haka za ku je da Fulani da ma wasu ƴan arewacin Najeriya suka fara mai da martani akan matakin hana kiwo a fili da kungiyar gwamnonin kudancin kasar suka dauka. Muna kuma tafa da rahoton mu na musamman da labaran wasanni daga Ghana. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin. An kashe akalla mutane 40 a zirin Gaza da birnin Kudus a wani fada tsakanin mayakan kungiyar Hamas da dakaran tsaron Isra'ila da ya ta'azzara a yau Laraba. Isra'ila ta kaddamar da wani sabon zagayen kai har-hare ta sama a Gaza da safiyar yau Laraba, inda take auna 'yan sanda da wuraren tsaro. Harin ya shafi wani gini mai tsawo da ke da ofisoshi masu yawan gaske. Babu kowa a cikin ginin a lokacin da aka kai harin. Harin da aka kai a ranar Talata ya shafe wani gini mai hawa da yawa wanda shi ma ya kunshi ofisoshin kungiyar Hamas da dama. An gargadi mazauna cikin ginin da kewaye da su fice tun kamun a ruguza ginin. Har-haren ta sama da dakarun sojojin Isra'ila suka ce an auna wurare da aka harba rokoki da ofisoshin leken asiri da gidajen shugabannin Hamas. Sun kashe mutane 35 a Gaza, ciki har da yara 10, a cewar ma'aikatar lafiyar Gaza. Fiye da wasu mutane 200 sun jikkata a har-haren. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yayin da ake fama da karancin man fetur a wasu yankuna, gwamnatin Amurka tana kokarin tabbatarwa masu ababen hawa cewar mai zai sake wadata a cikin kwanaki kalilan da rufe wani muhimmin bututun mai bayan harin yanar gizo na Rasha. Sakatarorin makamashi da tsaron cikin gida sun kasance a fadar White House a ranar Talata da yamma, suna kokarin kwantar da damuwa da bayar da gargadi a yayin da ake hasashen farashin mai zai yi tashin goron zabi wanda ba taba gani a kasar ba cikin shekaru. Jihohi da dama sun nuna damuwa game da rashin mai a gidajen mai. Jihohin arewaci da kudancin Carolina, Tennessee, Georgia da Virginia ne suka fi shafuwa daga tasirin rufe bututun da ke da tsawon kimanin kilomita 9,000, kamar yadda ta faɗa wa manema labarai. Kwana ɗaya bayan ayyana nau'in annobar COVID-19 da aka fara ganowa a India a matsayin ɗaya daga cikin abin da ke damun duniya, hukumar lafiya ta duniya ta sanar a jiya Laraba cewar nau'in ya bazu zuwa ƙasashe 49. Sabuwar damuwar hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya game da nau'in na B1617 na zuwa ne yayin da India ta samu adadin mutuwar mutane 4,205 daga annobar COVID-19, wasu sabbin alƙalin man kwana guda wanda ya ingiza yawan mutane da suka mutu a kasar ta yankin kudancin Asiya sakamakon annobar zuwa fiye da mutum 250,000. Adadin mutanen India da suka tabbatar da kamuwa da COVID-19 yanzu ya haura mutum biliyan 23, bayan da ma'aikatar lafiya ta ba da rahoton sabbin kamuwa 348 da 221 a yau Laraba. Yaduwar sabuwar annobar a kasar da take ta biyu da yawan jama'a a faɗin duniya ya haifar da wani babban bala'i a can, inda asibitoci suke cike makil da kuma karancin isasshen iskar oxygen don kula da marasa lafiya tare da dimbin dakunan kona gawakin matattu da aka kirkira. Masana sun yi amanar ainihin adadin waɗanda suka mutu yafi na alƙalimman da bayyanar. Yanayin ya ɗau wani sabon salo a wannan makon bayan da aka gano gawawakin mutane sama da ɗari suna yawo a kan kogin Ganges. Hotunan gawarwakin da ke shawagi a cikin kogin sun haifar da fushi da zato sun mutu ne daga annobar ta COVID-19. Har yanzu hukumomi ba su gano musabbabin mutuwar gawawakin ba, amma wasu masana a fannin kiwon lafiya sun nuna damuwar kan cewar kwayar cutar ta coronavirus na iya yaduwa ta hanyar gurbataccen ruwa. Wani bincike na watanni 7 da kamfanin dillancin labarai na Associated Press da cibiyar internet ta Oxford, wani sashen jami'ar Oxford suka yi, ya gano cewar haɓakar China a shafin Twitter ya faru ne sakamakon wasu ɗimbin shafukan bogi da suka sake tura dubin dubatar saƙonnin jami'an diflomasiyyar China da kafofin watsa labarai na ƙasar bila adadin. Labaran sun ƙara faɗaɗa fargaba da za ta iya kaiwa ga miliyoyin mutane, galibi ba tare da bayyana gaskiyar cewar gwamnati ce ke ɗaukar nauyin abubuwan da ke ciki ba. Wannan yunkurin ta kafofin sada zumunta na yammacin Turai na zuwa ne yayin da China ke yakin samun tasiri a cikin gida da waje ta intanet, wanda shugaba Xi Jinping ya kira babban filin daga don ra'ayin jama'a. An toshe shafukan Twitter da Facebook a cikin kasar ta China.
Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Yayin da aka gudanar da sallar azumin Ramadan a yau Laraba a jamhuriyar Nijar, wasu mazauna birnin da Magaram sun ce sallar bana alhamdulillahi duk da cewa ana fuskantar matsin rayuwa. Ga ƙarin bayani daga Tamar Abari.
Kamar sauran sassa na Nijar, al'ummar jihar da Magaran sun gudanar da sallar azumin watan Ramadan kamar yadda wasu da na hira ke bayyana mini yanayin da suka tsinci kansu a wannan sallar.
Sunana Adnan Alhaji Ibrahim Keta. Zalla alhamdulillahi kamar yadda ake yin ta kullum, duk abin da aka yi an yi fa lillahi alhamd. Yara kowa da kowa, da yara da mu da uwayen yara, kowa ya samu abin da ya samu kamar yadda aka saba yi alhamdulillahi. Gaskiya ta banan za ta yi ta fara ma. In aka leka da wannan banan ta dan yi wahala kadan. Ta dan yi wahala saboda mutane press kusan babu activity a hannunsu. Mutane sun samu wahalhalu wurin kasuwanci ko kuma ma'aikata ko gashi da karshen siyasan wanka ko rashin kuɗi kaɗan farafar a bara. Me yasa ba? Alhamdulillah.
Sunana Aishatu. An yi sallah lahiya lo gaba ɗaya kullum musulmi. Sallah ta bana tabar kalla alhamdulillah ta yi ta bara daɗi. Bara korona aka yi. Mun ji daɗin sallah bara amma ba nan alhamdulillah mun ji daɗin sallah. Gashi na har da ƴan zabina guda biyu da ƴan yarana na yanka musu gasu nan muna da huwal mu gwanin daɗi wallahi. Allah da mai mai tamu ba dahi yara tabarkalla mun samu mun musu kayan sallah alhamdulillah. To bani ma ana yin matsalar rashin kuɗi amma dai alhamdulillah Allah sa azumin da muka yi, Allah ubangiji ya sa ibada mu karbabba ce, Allah sa mun yi dace.
Alhaji Huza, alhamdulillah za a ce farafar a bara ita ko bara ba komai bane ba saboda wannan cutar da ta girma. To alhamdulillah ko da yake babu dai abu hannun mutane, an samu dai amma yara kayan sallah sai sali sai sai shine dai muhimmancin abincin sallah an yi daidai kimani abinda Allah hore ma mutum an yi. Allah gwada mun tabbatun badda kuma Allah sa kasar mu ta zama lafiya.
Sunana Safiya Malam Tijani. Alhamdulillah mun yanka zabi mun siya kayan sallah shika 7, 7, 8, 8, 10, 10. Ako an gode ma Allah.
Su ma dai mutanen karkara sun koka da zafin aljihu a wannan sallah ta bana.
Sunana Hawwa'u. Kin san mu ɗan ƙauye ne. Ka ban dai sallah dai alhamdulillah dai yau ta zo mana. Bana babu kawai garin dai babu kuɗi. A to an sai aka dan ma dai alhamdulillah Allah ka dan rago mu abin da sauki, an gode Allah. An siya ma yaran kadan ma dai. Kai yo zaban ba su gamsu da sai yaran kan sallah hallau. Da su yaran siya ne 100 ko ne jika da 50 kadan rafiya musu.
Allah baka alhamdulillah. Eh Allah sa mun yasa kuma Allah ba mu ladan. A to kuma mu kan sallah wannan ai kawai dai ga mu dai wanda tahin kan kamar haka wanke kasa. Ta sai ta abin da aka ci ake ko kuma ta kan sallah ki fata na kawai Allah ba mu ladan ibadan mu da muka yi Allah taimake mu da mu da magabatan mu Allah sa kwanci hankali ta dore a wannan kasa ta mu ta Niger
daga nashi waje limamin babban masallacin Lawal Bala da ya jagoranci sallar wato imam Malam Habu kira yayi kamar haka
alhamdulillah da farko dai godiya ce zamu Allah subhanahu wataala da ya nuna mana wannan rana gashi muna dai ga Shawwal saboda haka a takeice kiran da zamu yi ba wani abu bane a rika gamuwa ana hadin kai kuma ana addu'o'i wa kasa da sauran kasashe gaba ɗaya duniya saboda duniya tana buƙatar addu'a'in wa musulmi saboda zaman lafiyar nan namu na kasashen mu shine zaman lafiyar kowa da kowa
Tamara Abari muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger
Cewa madalla a gaida Tamara Abari yanzu kuma zamu leka Najeriya Shugabanni da al'ummomin Fulani da ma wasu ƴan arewacin ƙasar sun fara mai da martani akan matakin hana kiwo a fili da kungiyar gwamnonin kudancin ƙasar suka dauka bayan wani taro da suka yi. Wakilin muryar Amurka baban gida Jibril ya aika mana da ƙarin bayani daga Lagos.
People carry gun and kidnap and say because they are from a particular place, you are not allowed them to stay. No, we are not. Nobody is going after any child. You are free to stay anywhere.
Gwamnan jihar Ondo kuma shugaban kungiyar gwamnonin kudancin Najeriya kenan Rotimi Akeredolu ke jawabi jin kadan bayan kammala wani taro na gwamnonin shiyar kudu maso yammacin Najeriya da kudu maso gabashin kasar da kuma kudu maso kudancin kasar da aka gudanar a garin Asaba ta jihar Delta a ƙarshen taron da gwamnonin su 17 sun jaddada kudurinsu na ci gaba da kasancewa Najeriya kasa daya al'umma daya to zai da kuma sun dauki wasu matakai da suke neman gwamnatin tarayya ta gyara akai da suka hada da dakatar da kiwon Fulani makiyaya a jihohin nasu 17 na kudancin kasar da kuma bada goyon bayan su ga wasu kungiyoyin tsaro na sa kai da suka taimaka wajen kafawa nashiyoyi daban-daban domin tabbatar da tsaro a Najeriya taron nasu dai da zuwa ne bayan wanda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gudanar tare da manyan jami'an tsaron Najeriya akan yadda za a bullowa harkokin taɓarɓarewar tsaro a ƙasar to ko mene ne martanin Fulani makiyaya game da matakin gwamnonin na hana kiwo a yankunan jihohin nasu ga dai abin da wani ba Fulani mai suna Malam Sani ya shaida mani ta wayar tarho
to ai yankin Yarba da suka ce ba za a kiwo a fili ba ai ba ta dauki akwai matsala wannan da suka yi haka ya kamata ce a bari su yi kiwo a waje amma abin da akwai kiwon su amma suka yi ta'addi kar su yi ta'addi kan haka za a zauna a saki magana amma cewa an hana kiwo bai ba goyi bayan wannan ba
shi ma a bangaren sa Alhaji Ado Dan Sudu wani shugaban kungiyar matasan arewacin Najeriya da ke zaune a birnin Lagos ya bayyana matakin taron gwamnonin da cewa mai da hannun agogo baya ne kuma hana batun kiwo a kasar ya saba kundin tsarin mulkin kasa da kasa da kuma na Najeriya
a wannan mataki da mutanen kudu suka dauka na hana kiwo a yankin su ya saba wa dokokin duniya ya saba wa dokokin kasa Najeriya domin an yadda dan Najeriya ya shiga ko ina ko wannan sako ya gudanar da ainihin abubuwan da zai gudanar muddin ba na tada hankali ba ne idan suka ce ba su yadda yan fashi ko yan kinafin ko sauran su shiga bangaren su ba wannan ba laifi ba ne amma kiwo sana'a ce so yanzu sai mutanen arewa su kuma su ce su ma masu sana'a kaza ba su yadda su yi irin wannan sana'ar a arewacin Najeriya ba za su ji daɗi
Babangida Jibril murya Amurka daga Najeriya
a gaida Babangida Jibril da wannan rahoton har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga rahoton mu na musamman
a kowace shekara ake yin haramarin sallah karama magidanta maza da mata suna sayen tufafi ga ƴaƴan su maza da mata kana magidanta maza suna sayen kayan abinci da tufafi na tattauna da wasu magidanta a game da shirin da suka yi wannan sallah gobe Alhamis
sunana Alhaji Abdullahi Karayi wanda ka sani dan DJ garin Koko eh to shirin sallah malam muna ta yi dan mun sai komai mun sai atamo yanka shanu da niyyar zamu yi sallah yau Allah bai kaddara ba ba a ga wata ba haka mun daga sai gobe Allah kaddara.
To ya tufafin yare da mata?
A tufafin yare ma hada musu mun je mun lallaba mu yi musu dukka mun sai musu duk abin da ya kamata mun sai mun bakin kare mu gurgudu.
To kai ka yi sai naka tufafi?
A to ni dai ban samu sai mutun na dai sai mun ra'ayi na sai na yara aka jini yanzu na tsufa magana dun ci gare ni dai yara.
Kamar yaro nawa ka sai tufafi?
Na sai mu yaro kusan guda 8 mata da maza kuma na tsohi da sauran jama'a da wanda ya kamata in ba kuma na ba wanda Allah ci suwa.
Batun tsada tufafi?
Tsada tufafi akwai shi bana saboda an ka samu yanayi. Dan duk abin da ka sai ba rabana kai da kai ko ta TV ma wanda mun ka sai yanzu ba sai mun kai kari shekaran jiya. Sai mun ka sai su.
Ka shirya kamar tuwon sallah haka?
A na shirya tuwon sallah tun da abin da al'ada mu ce wanda ka duk shekara muna yin tuwon sallah mun shirya mun sai mun aji zamu yi tuwo insha Allah.
Tuwon shinkafa masara ko dawa za a yi?
To ranka ne dai tuwo babu wanda ba a ci. Tuwo dai tuwo suna ne tuwo. Ana ci na dawa ana ci shinkafa dan haka wanda da kariya sai shinkafa wanda adda bai da kariya sai masara wani kuma yayi na dawa. Ka hannu gero muna yi mu. To dan haka ko ne muna yi ci. Suna daya da kansala ana kira na wakilin sarkin sabari a Kinyalle.
Ka shirya mu wannan sallah da za a yi gobe in Allah ya yarda.
To mai ga mun shirya mun yi shiri tun jiya kuma Allah ya al'amarin shi sarkin musulmi mana umarni da abadi sai gobe ai sallah.
To da mi da mai kasaye don wannan sallah da za a yi gobe in Allah ya yarda.
To an yanka shanu da yawa wanda ya zama to jama'a wanda Allah ya ba lokaci ya su an yanka amma da aka daga sallah kuma mun jira sai dai gobe mu ga yanda za a yi amma yau duk komai da komai mun shirya a gida.
Ya ka aiki abinci?
To mun dan sai abin da ya sauka. Mun sai masara da sauransu da shinkafa mun sai suna nan gida gobe kawai jira muke a ce gobe da mun yi idi mun dawo ai tuwo kowa ya tace kowa ya kada gaba.
Tufafin yare da mata fa?
To mun samu wanda ya sauka an samu ai mai irin kanana da sauransu mai musu amma manya gaskiya su ba su samu ba.
To kai kai naka?
Ni kan ba magana ta ake ba in ana magana yaro ai ba magana uban yaro sai dai abin da ya samu ya fita da shi yaro kenan.
To ya wannan sallah ta taho maka idan ka kwatanta da sallar da ta wuce a can bara?
To gaskiya akwai tsadar rayuwa waccan sallar tana da sauki bisa ga wannan amma gaskiya akwai tsadar rayuwa gaskiya.
Kamar da me yake da tsada yanzu?
Kai babu abin da zan ci bai da tsada duk abin da zaka sai inda zaka kai gabacin ka ne ko abin da zaka yi wasu abubuwa da shi yayi tsada. Shinkafa ta yi tsada, gero ya yi tsada, masara ta yi tsada, kai shanun ma da muke sayo yanzu ba ma magana dan sai ga san 300 ina ganin da wuya mutum goma za su iya raba su ji dadi abubuwa sun yi tsada gaskiya. Allah da ya kawo mana sauki.
Sunana Alhaji Umaru nake ji mahuta.
To wani shiri kawai wannan sallar za a yi gobe in Allah ya kai mu alamis.
Sai mun shirya mata insha Allah mun dai gurgudun karhin mu mun sai shinkafa mun sai nama kuma an waya radon ki gurgudun karhin mu. Eh
to mata ai musu?
To mata mu ma Allah ya taimaka Allah ya taimake mu mun yi musu.
To kai ka samu yin naka?
To ni kan shi dai abban samu yi ba saboda ni aji ya riga ya kama tsarata sosai.
Me yake nuhi?
To abin da nake nuhi lokaci ne muke nuhi saboda abuka adawa sun hana ayi aiki ba kuma haka har dai ayi adawa abinda aka so ga adawa in mai shugaba yake aiki ai ta suka ta yaki aiki ba ai ai ta jamin jama'a ana ta tozar ta su to in nan da Allah ya kai ga milkin su ita ce za su milki
wannan adawa din kamar ta shahe ka?
Eh da wani ta san shahe ni gaskiya.
Ta wani hauji ko sashe?
To ta sashe na dai can garin mu dai wallahi akwai waɗanda an ka zo an ka kwantata musu kuma ha waɗanda na hita rayuwar su ta hita akwai ciki ne wanda Allah ya kawo amma don Allah a canza adawa mu shi akhwatan mu a zauna lafiya saboda su ma kwadan shugabancin nan suka ran da Allah ya ba su suna wata su ma ka ai musu haka shi dai akhwata ta.
Sunana Muhammadu Billah sunana. Ka shirya musalla karama?
Mun shirya musalla karama alhamdulillah domin Allah subhanahu wataala ya hore mana abin da muka lalurin ta kuma mun gani ta kakkamto lafiya lau insha Allah. Amma kira na ga manyan kasan mu da malaman kasan mu saboda Allah da annabi ne su ji tsoron Allah maluma su yi na suyu akan abubuwan ga da aka yi.
Kamar wadannan irin abubuwa kenan.
Matashi tashin hankulan ga da kashe-kashen da aka yi su ji tsoron Allah su tsawata ka yi. Sai manyan kasan mu masu kudin mu da masu mulkin kasan mu su ji tsoron Allah su ba da tsaro su ba da gudunmuwa game da abubuwan da aka yi saboda Allah.
Idan muka dawo gehen bukukuwan sallah da aka yi ka sai ma ƴaƴa da iyali da ƴan uwa wasu kayayyaki domin yin bukin sallah.
Wallahi alhamdulillah gaba ɗaya babu wanda ban wa dinki ba sannan naman sallah abincin sallah gaba ɗaya Allah ya hore an sai komai da komai.
Wasu na kukan cewa akwai tsadar rayuwa a wannan shekara game da kayayyakin masarufi kayan sawa kamar tufafi da dai sauransu. Kai ka ga wannan tsadar rayuwar?
To muka wallahi alhamdulillah saboda Allah ya hore mana abin da muka yi kuma mun yi alhamdulillah mun ƙara mun gode ma Allah Allah subhanahu wataala ya ƙara tsosata mu.
Kana ai cewa kai ga rabana da bara?
Wallahi bana alhamdulillah mu bana tahi mu da bara alhamdulillah.
Sunana Muhammadu Iwale.
Ya batun hidimar sallah?
Hidimar sallah muna nan muna tahi mai gida.
Kamar da midami kuke yi?
To mai gida ga shan nan dai sun fara yankewa. Allah ya nama ya fara goya wallahi.
Kamar nama ya tsada kenan?
Allah ya nama ya kudi. Allah ya mai gida hidimar mu da hidimar kawai abinda Allah ya hore mana dai mu yi uwa da shi.
Tafin sa fa.
Tafin sa ka ai kowa donka da bakin karhi ne insha Allah.
To kai ka donka?
Ni ba donka amma dai na donka madiyana.
To mista baka donka ba?
Abin sa ba donka ba ban tsaya ba. Wallahi ina ta takalihun yara mai gida.
In ka gama na yara za ka yi naka?
Insha Allah sai na yana kamar kala biyu haka. Dole ne. Kuma yau za a dunka su gaba ɗaya mai gida. Insha Allah yau ya dinga za a dunka su. Da izinin Ubangiji.
Sunana Alhaki.
Ka shirya ma wannan sallah ta gobe?
Mun shirya gobe ne.
Da mi da mi kasta yi domin sallah gobe?
Na shi addu'a gun da samu dadi da yara da mutane.
Kamar abinci da tufafin yara fa ka?
Eh da abinci da riga yaro komai da komai shi.
Da mata ma ka?
Ai da mata na.
Kai ma ka sai naka?
A na shi namu ma.
Guda nawa ka sai?
A na shi guda guda.
To mata nawa ka sai mata?
Guda guda shi ma.
To yara fa?
Saboda lokaci. A shi ne guda guda.
Ne sunana Sumaila.
To ya shirin sallah? Ka shirya mu sallah?
Wallahi ba mu shirya ba yau. Amma wani ya ci yau ci yau. Amma mu tunda na ka samu jiya dole mu yi hashi mai yau. Na yi tun a Saudiya jiya wai ai ya samu. So dole mu ma mu bi gugunjin shi. Ko gugun shi Allah ne.
To gobe za kai sallah?
Insha Allah bi kwaji la samu insha Allah gobe.
To ka sai kayayyakin mata da yara?
Bai kowa da kowa samu insha Allah da mata da yara da rawa da mutane.
To ya batun shinkafa da kayan.
Wallahi tun ji an sai komai da.
Hada amala?
Wallahi da dama da ya bala da. Eh samu ya sallah ya bar insha Allah gobe. Samu ci.
To ya batun gwagiri da abula.
Ya koi gida ina koi komai da ina gida. Duka ina gida.
Da tuma da yaro.
Wallahi wallahi an sai komai.
Wallahi gobe.
Sunana Aliyu Zubairu wanda yake a garin Oyo State cikin karamar hukumar Ibadan North Local Government Sabai Ibadan.
Ka shirya ma wannan sallah da za a yi gobe in Allah ya yarda.
Eh idan Allah ya kai mu sallah na shirya ta abin da muke fata Allah ya kai mu goben lafiya. Mun sai kayan yara na sallah, mun sai kayan mata mu kowa da kowa an sai mu kayan sallah. Yayin fatan Allah kai mu goben mu ga ranar Eid lafiya.
To ya batun abinci.
Wanda ga don abinci mun sai abubuwan da zamu abinci a rarraba mutane fi sabili lai da wanda za mu shi da masallah da shi
kai kai naka danki
to danki na ka san mu da tijani idan yara suka riya samu ko mu mai ba komai sai mu dan mani da abin da Allah ya saba karshe
idan ka ga wani tafaranka da ciyo haka da sabon danki ba za ka ji kunjin wannan ba
eh to eh ba kowa akwai irin yanayin da Allah ya abin din sa kowa mamaki shi ya samu damar da yayi ni ko ba samu damar da yin ba amma dai ba zan ji dadi ba ko yayi saboda ya kamata a ce ni ma na dinka babban riga da shakwara da hula na fito nima ina fan jama'a ciki
sunana ajiya abibatu muhammadu to ga muna ciki mun shirya da Allah sai mu kon muna
kun sai mai yaraka yake tufafi da abinci
to abinci dai muka so mai yara na da samu abun musamman ba mu sai komai ba
amma riga da tago ba kusa mai yara ba
sai dai abinci dai sai lokacin gashi yasa ba mu sai komai ba yara
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
To madalla yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
masu koyar da wasa su uku ya farko Samuel Baby da Dr. Prosper Nati Ogum aka zaba a matsayin kocin watan Afrilu masu koyarwar na House of Oak Media My Stars da Wafa sun jagoranci clubin din sun ka samu sakamako mai kyau cikin watan na Afrilu shekara 2021 Samuel Buedu yayi nasara a wasanni biyu yayi baran daya ya shaka shi daya a wasansa da ya preku wadda yayi nasara a wasanni guda uku tare da shankayi sau daya shi kuma Prosper Nati yayi tsayin akan Wafa ta yi nasara biyu da baran da kuma shankayi daya a ranar 14 ga watan Mai za a ambata dan wasa da yafi haskawa na shekara na 2020-2021 na school player na wata kyautar wata December wadda zai yi nasara dai zai samu kyautar television samfalin NASCO da kuma kambi nasa na musamman tsohon chairman Asante Kotoko Mr. Herbert Mensah cewa yayi yake yi kamar an karrama shi ainin yayin da shugaba Akufo Addo ya karbi bakuncin su tare da iyalai na waɗanda hadari na ranar tara ga watan Mayu na Accra Sports Stadium ya rutsa da sannan kuma a yayin cika shekaru 20 da abkuwar wannan bala'i ko hadari
mafi muni na wasannin motsa jiki a nan kasar. Shugaba Akufo Addo ya sadu da waɗanda hadarin ya shafa tare da ba waɗanda fashewar atomic in baya-baya ya shafa da kuma bala'in ambaliyar wato hudu ga watan Yuni. Wannan ne farkon lokaci da shugaba mai ci ya zauna da waɗanda waɗannan hatsurra suka runtsa da su. Babban mai koyar da Black Stars in Ghana wasa Coach CK Akno ya kira ƴan wasa 30 wa wani wasan sadi zumunci da kasar Morocco da kuma Cote d'Ivoire a sabon wata. Ƴan wasa din da Akno ya kira sun hada da tsafi da sababbin ƴan wasa da an ka gayyata yayin wasannin fidda gwani na shiga gasar cin kofin Africa cikin watan Maris. Black Stars za ta kara da Atlas Lion in Morocco ne a wasan farko a Rabat Morocco. Wasa na biyu kuma za ta yi shi ne da Elephant in Cote d'Ivoire a nan Accra Sports Stadium cikin watan Yuni. Tsohon captain din Black Stars zai yi amfani ne da saki kwararrun ƴan wasa na ƙasa da ƙasa da aka yi ya shirya ƴan wasansa wa wasannin fidda gwani na shiga gasar cin kofin duniya da kuma cin kofin ƙasashen Afirka. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Radwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Shirin
mu na gaba albarkacin watan Ramadan. Ni ne Abdullahi Danduwa daya daga cikin ƴan warar hula na kasar Niger a nan garin Yamai Niger matashi kuma. Abinda zamu hadi kusa kan wannan wata mai daraja mai alhuma wata na Ramadan da kowa yake so wata ne wanda dai a matsayin mu na matasa muke na'am da shi da jin dadi saboda a duk lokacin wannan wata Allah ya gwada mana shi matasa yana ba mu wani dama daban na jin dadi. Menene jin dadi? Kana matashi idan ka dauki niyya zaka dauki wannan wata azumi na wannan wata na Ramadan na wata guda yana sa maka imani da tausayi da jin dadi cikin zuciyoyinka wanda kuma cikin rabo cikin sa'a zai baka dama wasa wasu abubuwa iri da na matasa suke yi. Kenan shine jin dadin mu sosai matasa nan na kasar Niger a nan garin Yamai. Sautu a yanzu lokaci ne ya zo wanda matasa sun fara ganewa, sun fara dawowa bisa kan hanya, sun fara ganewa addini wannan shine abin yi. Kuma cikin ikon Allah za ku ga matasa da yawa da ba sa sallah, ba sa azumi, ba sa komi, amma dalilin wannan watan daga ya zo in suka kama wannan ibada ta wata guda za ku ga sun samu nutsuwa daga shi sun huce kwata-kwata har abada, sun tsaida addini, sun tsaida duka abubuwan da suke yi. Wata na buci kuma wata wanda duka abubuwa na alam na shira na duka bukatu na duniya da mutane suke bukata ya tabbatar mana da alheri kuma ya kare mu duka kuma ya raba mu da duka wani abu na shedan.
To madalla yanzu kuma ga takaitaccen labaran duniya.
Kashe akalla mutane 40 a zirin Gaza da birnin Kudus a wani fada tsakanin mayakan kungiyar Hamas da dakarun tsaron Isra'ila da ya ta'azzara a yammacin yau Laraba. Yan jam'iyyar Republican a majalisar wakilan Amurka sun shirya cire yan majalisa Liz Cheney daga mukaminta na shugabancin jam'iyyar saboda sukar lamiri da ta yi wa ikirarin tsohon shugaban kasar Donald Trump na tafka magudi a zaben shugaban kasar na watan Nuwamba da ya gabata. Kana an ji cewar yayin da ake fama da karancin man fetur a wasu yankuna, gwamnatin Amurka tana kokarin kwantar da hankalin jama'a da cewar za a samu wadataccen mai a ko'ina.
Masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo karshen shirinmu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin namu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta hada shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.